ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أما بعد من أقار جدد قد يمك الله سبحانه وتعالى يقب ذكرتم أن اللتافي مفسدات القلوب ناونا مالمي الشيخ محمد صالح المنجد من فاتن الله يقارى مسلافيا يقارى مسحقوري أكن جرباوا إذن ينقوى بسمان تابا من كراتو أقبان دكي بياني أكن دليلن دكي كاوسن زوتيا من أتشكين قبا تفرقو إن دمالي يكي بياني أكن شوا تشكين من يمن ين دليلي دكي هايباد دمتين يزممي بين سن زوتيا سا shine irin mummunan tarbiyya da ya samu tun daga yarintansa yadda iyaye suke nuna ma ƴaƴa wani irin tausayi da tarairaya da kauna da ta wuce iyaka wacce take hana a tarbiyantar da wannan yaro sai dai ma duk abin da ya nima iyayen duk yadda za su shiga su fita sai sun yi mishi abin da yake so da abin da yake kwadayi da abin da yake sha'awa sai an samar masa ba sa tantancewa tsakankanin abin mai kyau da mare kyau ba sa tantancewa tsakankanin abin da zai gadar masa da kyakkyawan yanayi da kuma abin da zai gurbata mishi yanayinsa a gaba ba sa tantancewa tsakankanin abin da shari'a ta yadda da abin da shari'a ba ta yadda ba har malam yake cewa sai kaga yaro ya kwanta har lokacin sallan asubahi yayi amma sai iyayi su rika kafa hujja da cewa ai yaran nan ya gaji ai ya je makaranta yayi assignment yayi kaza da haka ba za a tashi shi sallan asubahi ba saboda me ne saboda kada a bakanta ma wannan yaro rai sai kaga idan yana son yi wasa duk irin kayan wasan da yake so a nemo masa sai an nemo masa idan su ya rufe kan cewa shin wannan kayan wasa akwai kide-kide da music a ciki ko babu ba abin da ya dami iyaye da wannan irin games din nan da ake yi sai ga akwai dan su games da kide-kide da waƙe-waƙe a ciki amma tunda dai yaro ya ce yana so sai kaga da dama iyaye ma yaran su so riga sun saba da daukan wayan su duk irin game din da yake so yayi zai koda da kide-kide da waƙe-waƙe da dabi'u na batsa na asha a ciki duk iyaye ba zai dame su ba iyaye ba sa damuwa da irin abin da yaro ke so yi wasa da shi ko da akwai wato irin hotuna din nan na fitsara irin na lalata wanda ke gurbata tarbiyyar yaro ya sanya yaro ya taso cikin mummunan hali da mummunan yanayi yake cewa har wani lokaci sai kaga saboda gata sai a samu mada wai direba wannan direban an dauke shi ne saboda yaro idan yaro ya ce yana son ya je a kai shi wurin wasa iri kaza za a kai shi in ya ce yana son a kai shi guri kaza za a kai shi me yasa saboda dai wai kada ya nemi wani abu ya rasa duk abin da yake so za a amsa masa sannan ya ce sai kaga yarinya ita kuma an ba ta daki mai cin gashin kanta a dakin an sa mata dish ga ta nan abin nan din mene sunan wannan mene sunan shi receiver yana hannunta ita za ta canza tashin da take so ita za ta sanya abin da take so ta canza wanda take so ko kuma a yanzu ka ce an ba ta waya ba tare da bibiya ba har data ma ake sa mata wani lokaci da sunan cewa za ta rika yin assignment na makaranta sai a sayi mata waya sai a sa mata data sai a bata dakin ta ita kadai in ta shiga takan yi iya awa 4 awa 5 bata fito ba tana kan wayanta me take kallo ba bincike saboda me saboda wannan yar gatan baba ne ba a sa a bata mata rai malai kida wannan cikin miyagun kurakuran da ke sanya yaro ya zama mai san rai irin wannan gatan da ta yi yawa yace sai kaga yaro ya taso shi duk abin da yake nima kawai ya saba abin sai ya faru duk abin da yake so sai ya samu ba abin da yake sai tunkuɗe mishi abin da yake nima ko ya dakushe shi akan abin da yake so. Idan yaro ya tasa ya kai marhala ta abin nan murahaka ko marhala ta balaga, to sai kaga yaro kuma ya kai mari ya kai gauro ya kai ya komo, ya za a yi irin abubuwan da yake samu yana dan kankani ya ci gaba da samu? Alhalin ita kuma duniya ba haka Allah ya gina ta ba. To sai kaga yaro ya koma yana yin miyagun halaye, miyagun laifuffuka, zunubai manya-manya, ya saba ma shari'a na Allah, ya kuma saba ma dokokin ƙasa. Domin me? Saboda yana son ya cimma abin da yake kwadai, abin da yake buri. Ina tsammanin anan ne muka tsaya ko? Anan ne? To. Malai ya ci gaba da cewa wa qad amila as-sahabatu radiyallahu anhum fi tarbiyati abna'ihim ala i'tiyadi dhabdin nafs mundu as-sighar. Yace sahabbai fa sun yi aiki tukuru wurin tarbiyantar da ƴaƴayensu su koya musu yadda ake mallakan zuciya, yadda ake gudanar da zuciya. Dhabdin nafs shine wato kana iya mallakan zuciyanka ka mallaki ranka lokacin da take son wani abu. Ya za a yi lokacin da zuciyanka take son wani abu ido a rufe ka iya dannewa ba ma kowa zai gane ba? Ya za a yi kuma ka iya haƙuri idan ta rasa? Ya za a yi ka iya tantance mai kyau da mare kyau? Wannan abin da zuciya take so mai kyau ne ko mare kyau? In mai kyau ne kana iya kasa himma, in ba mai kyau bane sai kai watsi da shi. To wannan abin shi ake kiran shi dhabdun nafsi. To sahabbai sun yi aiki tukuru wurin tarbiyantar da ƴaƴayensu su koyar da su su tadantu akan yadda za su rika tsare ransu, suna kiyaye ta, ba sa sallama mata, ba sa mika mata wuya. Sahabbai sai da suka yi da gaske, tun yaro na dan kankani ake koya mishi wannan. Yace fakanu yuhawiluna ma'hum fi siyam. Sai kaga sahabbai suna kokarin yin azumi tare da ƴaƴansu, duk da ko azumin nan bai wajaba akan yaran nan ba, ba ma azumin farilla ba, azumzuma na nafilfili, litini da alhamis. Sai kaga sukan kwadaitar da ƴaƴansu akan yin azumin litini da alhamis, koda ba kowane litini da alhamis ba. Sai kaga irin sutti shawwal din nan ana zabarar da yara kafin watan shawwal ya fita, to lalle lalle yaro ya azumin sutti shawwal, azumin kwanaki 10 na farkon zulhijja. Sai kaga suna kwadaitar da ƴaƴansu kowa ya dan samu abin da zai ribata a cikin waɗannan kwanaki. Kwanaki 9 ne zai iya, kwanaki 7, kwanaki 5, litini da alhamis na kwanaki 10 nan ne. Sai kaga sahabbai azumzuma ma na nafilfili suna bakin kokari suna koyar da ƴaƴansu. Ba ko da yake kawai yaro ya zo abinci, 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 ba lokacin da za a hana yaro abinci, a kwadaitar da shi yayi azumi domin ya samu kusanci zuwa ga Allah. Dama can wannan mummunan tarbiyya ce wacce iyaye mata suke ma ƴaƴa, cin abinci ko da yaushe. Sai kaga yaro ya karya karfe 7 zuwa 8, 9 zuwa 10 sai a sake dauko abinci a sake ba yaro, zuwa 12 sai a sake ba yaro abinci, bayan azhar sai a bashi abinci, bayan la'asar in ya bacci ya tashi sai a ƙara bashi abinci, bayan isha ya bashi abinci, sai ya zama yaro yana cin abinci a yini so 7 so 8. Wallahi wannan mummunan tarbiyya ne, kuma cin amanan yaro ne, a lafiyance ba zai taimake shi ba. Idan da ci mare kan gado na sa kiba, da duk almajirai sun yi kiba, su ne suke ci ba kan gado, ya samu wannan ya ci, bayan awa ɗaya ya samu wani ya ci, bayan awa uku ya samu wani ya ci, amma ka ga yana kiba? Ci ne ba kan gado, ci ne ba tsari. Irin wannan cin cutarwa yake yi, ba amfanarwa yake yi ba. Sai iyaye su ɗauka wata gata ne, a yi ta ba yaro abinci, a yi ta ba yaro abinci, ko kuma an tabbatar da yaro ya ci abinci ya ƙoshi. Amma in ya ga wani yana cin abinci sai je yana kuka, ni ma sai yana ci, ni ma sai na ci. Sai ka ji iyayen, to kusan mishi, ku riƙa bashi, ko kuma a ce a ɗiban mishi a roban shi. saboda me ne saboda zai kuka in ba a bashi ba to wannan gurbataccen tarbiya ce kaga wanda ke da wannan mummunan tarbiyan yaushe zai samu karfin gwiwon ya rika tarbiyantar da dansa akan azumin nafila kafin ma na farilla wanda su sahabbai suka kwadaitar da ƴaƴansu kuma suna yi tare da su kaga wannan tarbiya a aikace kenan ashe idan kana son ƴaƴanka su dauki wani tada mai kyau dauki wata tada mai kyau to kai ma ka rika aiwatar da ita riki azumin litinin da alhamis ana nan sai ka ji wani yaro ya ce ni ma gobe zan yi azumi in zai yi azumin sai ka karfafe shi in yayi azumin kuma ka yabe shi ka nuna yayi wata gwaninta tsakankanin shi da Allah to kaga zai karfafe shi gobe ya samu daman yi wannan takura zuciyar da yake yi yana hana ta bukatuwanta na ci da sha to wannan ba kankanin tasiri zai masa ba a gaba wannan yana fada da san zuciya ne da san rai to haka sahabbai suke yi kenan yana da kyau mutum ya rika bakin kokari yana yin azumzuma na litini da alhamis ko kuma na 13 14 15 kamar yadda yazo a cikin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma irin azumuman nan da suke zuwa lokaci bayan lokaci kada zama kai kenan kullun cin abinci kullun cin abinci kullun cin abinci wani lokaci domin ka yake zuciyanka sai ka ce to duk litini din wannan watan rai baki da abinci da rana sai dai da daddare za ka yi azumi kenan ko kuma duk litini da alhamis na wannan watan azumi za a yi domin mene domin ka samu kusanci zuwa ga Allah sannan kuma ka takura zuciyanka wani han nafsa anil hawa ka hanar ranka abin da take sha'awa tana son ci ko to ba za ta ci ba tana son sha to ba za ta sha ba kuma wannan karkai la'akari da wai lokacin zafin rana ko lokacin sanyi akwai lokacin da azumi yafi sauki yafi dadi lokacin sanyi azumi yafi sauki saboda awoyin sanyi kadan kuma gari babu zafi amma magabata suna cewa idan farashin abu ya sako to in ka mallake shi ba kai gwaninta ba amma lokacin da farashi yayi tsada a lokacin nan ne in ka mallaka kai gwaninta da haka in lokacin da kowane irin gamagarin mutum zai iya yin azumi in kai azumi a wannan lokacin ka samu lada amma ba kai gwaninta ba wane ma na yi wance ma tana yi su wane ma suna yi amma lokacin da kana iya samu mutum 100 babu wanda zai iya yin azumi neman kusancinka da Allah da kwadayin abin da ke wurin Allah da tsoron azaban da ke wurin Allah sai ya sa kai kai azumi a wannan lokaci shine zai jawo maka farin jini a wurin Allah cikin gaggawa saboda lokacin da mutane suka rafkana kai idanka a bude kana farki to shi kuma irin wannan Allah na yin kyakkyawan sakamako akan irin wannan to sahabbai sukan rika kokarin yin azumi tare da ƴaƴansu wassalati da yin sallah sallan nan na farilla da kuma salloli na nafilfili shi ya sanya shari'a ta sanya sallolin nafilfili a rika yin su a gida saboda mazuwa gidan su tarbiyantu da ita idan yara suka saba cewa suka saba ganin babansu ko mahaifiyarsu suna yin sallan walha suna yin sallolin nafilfili kafin ko bayan azhar ko kafin la'asar sun saba ganin su sukan tashi cikin dare suna sallah wata rana sai dai kaga yaro ko yarinya ta zo kana cikin sallah da daddare ya rabu da kai shi ma yana bin ka sallah kila an fahimce ni da kyau ya ga yadda kake sallah cikin khushu'i da kaskantar da kai ga Allah kana nuna kwadayi a wurin Allah kana nuna tsoro da firgici da razana akan al'amarin Allah wani lokaci ma yaro yana ganin yadda kake fashe ma Allah da kuka tun bai gane ba yaro yana tambaya mama menene wani lokacin ka gaya mishi abin da ya saka kukan sahabbai sukan yi wannan annabi yakan yi kuka su tambaye shi me ya saka kuka manzon Allah ya ce ga dalili ga dalili ga dalili sahabbai ya so ya su sai wani ya kuka sai su tambaye shi ma yubiki me ke saka kuka sai ba da bayani ga abin da ke sa shi kuka ƴaƴanka ne babu wani maganar riya tsakankaninka da su idan ka dauki littafin laftatul kabid fi nasihatul walad na ibnul jawzi wasiqan da ya rubuta ma ɗarsa
zaka inda ya rika kawo abubuwan da yake yi yana gaya ma dan irin abubuwan da yake yi don kusantan Allah. Tsakankaninka da danka babu wani maganar riya, tsakankaninka da Allah da danka maganar tarbiyya ne. Yaro ka ji tsoron Allah, ka ganni nan kullun sai na karanta izufi 8 ni ma kenan da shugulgula suka yi min yawa, ga jiki na girma, ga harkokin yau da kullum, wani lokaci ma rashin lafiya a kwanta da kyar a tashi da kyar, kai da kake da kuruciya izu ne ya kamata ka karantawa, izu goma ya kamata ka karantawa. Ire-iren waɗannan ai babu wani riya tsakankaninka da ɗa, kana son ka dora shi akan wata nagartacciyar turba ne. To suka rika kwadaitar da ƴaƴansu yin salloli na farilla, sukan zo da su masallaci musamman idan yaran sun zama mudirikun, suna iya hankaltan tsawa, yaro ya san in zai fitsari ya san zai fitsari, in zai kashi ya san zai kashi, ba irin yaran ne ƴan ƙanana da za su yi ta kuka ko ka harare shi bai ma san harara ba, ba irin waɗannan yaran ba. Wannan yaran a bar ma uwansu ta ci gaba da tarbiyyantar su a gida. Amma yaran da suke iya hankalta a zo da su masallaci, amma da sharadi a nuna musu ka'idoji da dokokin zuwa masallaci. Shi an zo masallaci ɗakin Allah ne, yana da alfarma, ba daidai yake da ɗakin maman shi ko ɗakin baban shi ba, ba daidai yake da gidansu ba, ba daidai yake da gidan sarki ba. Ɗakin Allah yafi gidan sarki, yafi gidan gwamna, yafi gidan shugaban ƙasa daraja. Da aka ga alfarman ɗakin Allah, a nuna musu alfarman ɗakin Allah, a nuna musu yau, a nuna musu gobe. In aka ga ba su gane ba, ana iya dukansu saboda su gane, su gane alfarman. Zalika wa may yu'azzim sha'airallahi fa inna min taqwal qulub. Sayyidina Abdullah dan Umar ne ya ga dan shi yana wasa da karta ko ludo irin waɗannan dai abubuwan, yace mishi kai yaro ka bar wannan ɗabi'an, manzon Allah ya hana sallallahu alaihi wa sallama. Sai ya tafi, da ya je anguwa ya dawo sai ga yaron ya ci gaba da wannan wasan. Yaro ne ƙarami, yace na gaya maka manzon Allah ya hana ka ci gaba, wallahi ba zan ƙara magana da kai ba har abada. Yi rantsuwa da Allah. Wannan yaro shiga cikin tashin hankali, sahabbai da dama, manya-manyan sahabbai suka zo suka lallashi sayyidina Abdullahi dan Umar, suka bashi haƙuri, suka nemi ya kafara don Allah ya yafe mu wannan yaron ya magana da shi, saboda in bai magana da shi ba kenan wuta za shi a ce tun a duniya, saboda ka saba manzon Allah mahaifinka ya daina magana da kai. In ta gefen addini ne ka saba ma annabi, in ta gefen iyaye ne iyaye na hushi da kai, to ka ga me da za a yi yaro shiga aljanna. To haka nan za a nuna musu ladabba da dokokin zama a masallaci. Kila an fahimta, ba muna cewa idan yara sun shiga sahun farko a fitar da su bane, in dai sun sa himma sun zo sahun farko sun shiga a bar su a sahun farkon su, sai dai a jawo hankalin manya su ƙara himma. A zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai yaron da aka bashi limanci yana shekara 6, shekara 6 ko 7 haka ya faɗi, Amr bin Salama. Mutanen anguwansu suka zo suka jaddada mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka ce ka ba mu liman. Annabi ce to cikin ku wane ne yafi kowa iya karatun Alkur'ani? Suka ce ai mu ba wanda iya karatun Alkur'ani. Ashe wannan yaro Amr bin Salama yakan taso daga anguwansu ya zo majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suna wasa tare da ƴan uwan shi yara. Yace ya manzon Allah ni na iya karatun Alkur'ani. Aka ce zo kai. Da aka yi mishi wannan jarabawa kuma aka ga ya iya, Annabi ya ce to kai ne limaminsu, kuma har sallan juma'a shi ke musu, saboda yarantan shi ma wandon kirki bayi da shi. Maman shi suka tara kuɗi aka sai mai wando, aka ɗinka mai kayan da zai riƙa yin musu sallah a matsayin shi na liman. Maman yanzu suna sayan ma liman riga da wando, ko da sallah ba sa ma liman kyauta, maman zamani ba sa ba liman riga da wando da sallah ko da azumi, ba kuma sa ba shi ragon layya. To su waɗancan maman su suka saye ma limaminsu riga da wando. To kaga ya halitta wanda ke da hankali musamman yana da Alkur'ani ya jagoranci sallah. Da aka a tsaye da su a cikin sahu a nuna mishi shi ma babban mutum ne. Wanda suka saba zuwa Saudiya sukan je waɗansu masallatai, kaga musamman masallatan da suke haɗe da makarantun hadda, sai kaga wanda zai zo ya kira sallan dattijo dan shekara 60 70 shi zai kira sallah, amma sai kaga wani yaro alaramma dan shekara 11 12 shine liman istawa atadilu ya iqama abi shi sallah. Na tuna wa'ansu alhazai da suka zo suna ta tambaya wai ya halasta, nace musu to a malikiya ne aka ce yaro karami ba zai limanci ba, amma mumayyizi yana iya a cikin sallan nafila. To amma a wata mazhaban kuma yaron yana iya yi in dai yana hankaltan komai, yana da natsuwa, rashid ne, natsatsen yaro ne, ya san fari, ya san baki, me zai hana ya limanci? To kuma ko a malikiya an ce ya halasta ka bi wanda ya saba maka a mazhaban sallah, to wancan dauka sun dauki mazhaban hanabila, ko kuma kuna malikiya kuma ya halasta a malikiyance ya halasta ka bi wanda ya saba maka a mazhaba, to yanzu wannan yana bin mazhaban hanabila ne, shikenan sai ka bi sallah. To ballantana an yi wannan a zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam. To haka ake so a tarbiyanci yara akan babin sallah, da karan kanta sallan da kuma wurin sallan masallaci kenan. Kuma a koyar da su yadda ake alola, kar su rika cuwacewan alola, duk a koyar da su wannan. Wal hajji, sahabbai suka rika daukan ƴaƴansu masu tafi aikin haji ko umara, irin bayan Allah nan da Allah ke musu haske suna da dukiya, to ka shirya tafiya ka dauki ƴaƴanka biyu uku gwargwadon abin da kake da hali a yanzu, ku yi siyaha, yawon bude ido, amma yawon bude ido za ku je ƙasa mai tsarki ne, za a je a yi umara, in aka je umara a ba su tarihin ɗakin Allah da irin kasancewan shi mabubbuga na imani, da irin yadda ɗakin ke tsarkakewa, yake gyara zukata, yake inganta ɗabi'u ga wanda ya nufaci alkhairi, ga irin haɗarin wanda ya nufaci sharri a wurin ɗakin, a ba su tarihin Madina da alfarman Madina da abubuwan da suka halasta da waɗanda ba su halasta ba, duk a bashi labari. Babu laifi a shiga mota ko da ba lokacin aikin haji ba ne, a ce bari mu je ziyaran Arafa da Muzdalifa da Mina, duk a kai shi ya gani, a bashi tarihin Arafa, a bashi tarihin Muzdalifa, a bashi tarihin Mina, da irin wato ibadu da Allah shar'anta a wurin, da irin yadda ibadun suke da tasiri a cikin zukatan ɗan adam, duk a bashi tarihi. Kai babu laifi ma a kai shi inda aka yi yaƙin Badar, domin a gaya mishi waye sahabbai. Babu laifi a kai shi waɗansu wurare na tarihi, ba ibada bane yin hakan asali, amma kai kana da manufan, kana son ka dasa mishi wata kyakkyawan tarbiyya. A garin Madina wurare biyar ne kawai in aka ziyarce su an yi ibada: masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama, masallatai guda biyu da kaburbura uku, ka riƙe wannan, masallatai biyu da kaburbura uku, da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama, da masallacin Quba, da kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama, da makabartan Baqi'a, da kuma shuhada Uhud. Wa'annan wurare su ne ziyaran su ibada, amma duk inda ba nan ba, to bude ido ne, amma kila akwai darasin da zaka dauka na imani. Babu laifi, babu laifi a kai su majamma inda ake buga alqur'ani, a gaya musu irin yadda sarki Fahad Allah ya gafarta masa ya kokari ya share ma al'umma musulmi hawaye akan al'amarin karatun alqur'ani, a kai su jami'atul islamiyya a gaya musu irin tasirinta yadda ta kai ga a duniya, duka irin waɗannan zai amfane su. To wannan yana daga cin amfanin kuɗi, ka ɗauki aya ka tafi da su. To shi ne nan malaika wal hajj wa ghairu zalika min al'umuri shar'iyya, da wanda ba waɗannan ba na daga al'amura na shari'a, ko yadda yara ake yi yau da kullum har su tadantu a kai. Malai ya ce wa anu Rubayya bintu Mu'awwidh radiyallahu anha qalat, daga Rubayya bintu Mu'awwidh رضي الله تعالى عنها تكيتشيوا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قل الأنصار تتشي من زن الله صلى الله عليه وسلم يا أيكو أنساقو أسافي رانا عاشوراء رانا قوما قوتا كينا قوتا المحرم shine ranar Ashura ku? Tara ga wata Tasu'a, goma ga wata Ashura. Tace to a wannan safiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi aiki ila Qural Ansari zuwa ga ƙauyaku dake gefen ƙauyakun Ansar dake gefen Madina. In irin ƙauyakun nan dake dab da gari, annabi ya aika da wani dan aiki ga aikin. Annabi ya ce man asbaha muftiran, duk wanda ya wayi gari yau bakin shi bude bi azumi, falyutimma baqiyata yawmihi, to ya kama baki ya cika sa wannan yinin da azumi. Wa man asbaha sa'iman, wanda ya wayi gari kuma dama yau yana azumi, falyasum, to ya cigaba da azumin shi. Idan ba ku manta ba, har khutba mun yi anan akan ranar Ashura. Ranar Ashura wata irin rana ce mai ban mamaki, mai ban mamaki na ƙarshe yadda ta samu gata a cikin addinai, a cikin abin nan addinai daban-daban. Yahudu suna girmama ta har suna azumtanta, saboda a ranar ne Allah ya halakar da Fir'auna ya tsamar da annabi Musa. Annabi Musa ya fara yin aziminta yana godiya ga Allah. Banu Isra'ila su ma suka bi shi akan haka, Yahudi kenan. Sai ya kasance su ma Qurayshawa su ma suna girmama ranar Ashura har suna azumtanta, gunin ban al'ajabi, suna girmama ta. To lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo, shi ma sai Allah ya shar'anta mishi azumtar ranar Ashura ba tare da yin wani biki a ciki ba. To malamai sun yi sabani cewa kafin a farlanta Ramadan, shin azumin ranar Ashura farilla ne ko ko ba farilla bane, cewa istihbab ne muakkad. Akwai wannan sabani a wurin malamai, ranar Ashura kafin a farlanta Ramadan. Shekara ta nawa aka faranta azumin watan Ramadan? Shekara ta biyu bayan hijira. Da haka manzon Allah ya azumci Ramadan guda tara ne a rayuwarsa sallallahu wa sallamu alaihi. To kafin a farlanta Ramadan, malamai da dama suka tafi akan cewa azumin ranar Ashura farilla ne. Waɗansu malamai suka ce ba farilla bane, sunna ce mai ƙarfi mutum ya azumce ta. To shine wannan hadisin ke mana kawo mana yadda abin yake. Take cewa annabi ya aiko a ranar Ashura da safi, cewa man asbaha muftiran, duk wanda ya wayi gari yana cin abinci, falyutimma baqiyata yawmihi, to ya kama baki zuwa ƙarshen yini. Da irin waɗannan dalilan malaman suke cewa to ya nuna dole kenan, tunda musamman annabi ya aike ya ce a je a gaggaya ma ƙauyakun da ke gefen Madina na mutanen Ansar, a gaya musu saƙon nan cewa in ma ka wayi gari yau baka azumi, to ka kama bakinka. To wannan yana nuni akan cewa lallai dole ne. Ya ce wa man asbaha sa'iman, wanda kuma dama cin yau ya wayi gari yana azumi, tunda kamar yadda na ce muku Yahudi na girmama ta suna azumta, Quraysha ma suna azumta, manzon Allah ma shar'anta azumtanta sallallahu alaihi wasallam. To wanda ya wayi gari yau yana azumi, to falyasum, ya ci gaba da azuminsa. Qalat, sai take cewa fa kunna nasumuhu ba'd, tun daga wannan sakon da manzon Allah ya mana muka dora mana azumtar ranar Ashura. Wani sawwimu subiyanana, shine mahallu shahid, kuma muna sanya ƴaƴanmu su riƙa yin azuminta. ƴaƴanmu ƴan ƙanana subiyan, ƴan yara ƴan shekara 7-8, su ma haka muke sanya suna yin azuminta. Wa naj'ala lahum al-lu'bata min al-ihin, mukan dan sami kayan wasa irin ƙyallaye din nan da yara suke samu ayi ta wasa da shi. Sai su tattalin musu ƙyallaye ƙyallaye ƙyallaye, idan yara suna kuka suna jin yunwa, sai a dauko ƙyallan shi a bashi, ko a dauko ƙyallan ta a bata, sai a ce ga yana su yi ta wasa da shi. Tace to haka muke yi. Fa idza baka ahadum, idan yaro na kuka, al-ta'am, akan shi yana jin yunwa, a bashi abinci, a atainahu dhaka, sai mu bashi wannan kayan wasan, hatta ya kuna inda al-iftar, har ya zuwa lokacin da za a sha ruwa. Me yasa suke ma ƴaƴansu haka? Saboda su karya san zuciyar waɗannan yara, a koya musu saba ma san zuciya. Ba ko da yaushe ne ranka take son abu za a bata ba, ko da na halal, ka gare ci da sha ai halal ne, to ko da na halal din, to ballantana kuma abin da ya kai ga zuwa ga haramun. Malik ya ce wa tarbiyatu tifli, ala naili ma yatamannahu la ta'ud alayhi bid-darar ad-dini faqat. Yace a tarbiyanci da akan a bashi duk abin da yake nima, to wannan ba wai cutar da shi a addini kadai zai yi ba, cutarwan ba wai a addini bane kawai, ba zai mai da shi dan san zuciya, dan san rai mai babakere bane, ba shi kadai ma zai mai da shi ba. Malai ce bal hiya darratun lahu fi dunyahu, a rayuwar duniya ma sai ta cutar da shi. Malai ce faqad yusibu al-ahla shay'un min masa'ib ad-dunya, akwai yiwuwar yaro ya saba da duk abin da ya nima sai ya samu, shagwabbi ne in yace eh sai an mishi abin da yake so, to daga ƙarshe kuma sai jarabawan musibin rayuwar duniya sai ta samu dangi, sai ta fada ma gidan wajawaihuha, da irin ja'ifa na rayuwa, karayan tattalin arziki, ko kuma da mahaifin shi yana wani office yana gani, ana samun damun makin kwangila, ana samun damun makin zuwa semina, in za a je semina a South Africa zai rubuta sunan shi, in wata kwangila ta samu shi zai babakere, duk da haramun ne a gwamnatance ma'aikacin gwamnati ya kwangila, amma duk da ire-iren waɗannan hanyoyin ake bi sai kaga mutum kullum haja-haja, bai san babu bai san rashi ba, a gidan ba abin da ba a yi, kushin ɗin gidan duk shekara ɗaya annabi ne sai an canza, matan duk shekara na ɗaya annabi sai an canza mata gado da katifu da wayi, yaro in ya sa riga bai ƙara marmarin sata sai kusan gab da shekara, kayan shi ma bai ma san waɗansu ba, an buɗe mishi account duk wata ana sa mishi wani abu a cikin account ɗinsa, irin waɗannan abubuwa na gata kwatsam sai a yi mishi ritaya, sai a yi mishi ritaya, a da albashin shi ma sai shekara biyu ma bai ma kalli albashi ba, albashin da ma 100,000 ne, to bai bi ta albashi wannan riban office ɗin cin hanci da rashawan a ciki ake rayuwa, to yanzu an yi ritaya ba wannan kofan, ko kuma makila a ce dan kasuwa ne sai Allah ya bashi karayan tattalin arziki, dabbobin sun mutu, gidan gonan ya lalace, an samu karayan tattalin arziki, to shine malai yake cewa akwai yiwuwan sai rashi ko jarabawar rayuwar duniya ko wata fitina na rayuwar duniya sai ta fada mu gidan, fa yadhhabu anhum maluhum, abin da suke da shi din sai ya tafi, ko fa yadhhabu anhum maluhum, dukiyansu sai ya kare, wa yadhiqu alaihim ma'ishatuhum, rayuwa ta kunci, aw qad yatawaffa ma'ilul usra, ko kuma dai shi mai gidan da ke gudanar da wannan family din sai ya rasu, fa fi zalika alwaqtu, to a wannan lokacin kaifa satulabba li hadha al-tifl raghabatuhu, ta wani hanya za a bi duk abin da wannan yaron yake so a ce an yi mishi, ga uban ya mutu ko kuma ga uban a raye amma yanzu abin da zai ci ma babu, shi kuma wannan ya saba, yaron ya saba duk abin da ya nima za a kai shi mall 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 nan ake zuwa, inda ake sayan kayayyaki din nan na wasa, kawai sai dai a ce ma yaro kawai ya je tura irin wannan arabiya din, irin wannan in keken ya je ya dauko duk abin da yake so, ya ta dauko da yar bebi, ta dauko da waye da waye da waye, an je an yi lissafi 57,000, shikenan kawai sai dai a biya su 50,000 a kayan wasan yara a banza, ga makwabta suna kwana da yunwa, shi 50,000 ɗin ji cikin kayan wasa ne, tufafi sai irin wanda ya zaba, ya ce shi yana son a dinka mishi iri kaza, an dinka mishi, sai kuma ya ga wani wata rigan a jikin wani sai ya ce wallahi ba irin wancan yake so ba, ba irin wannan yake so, haka nan kuma za a je a sake nemo mishi irin wannan din, to yanzu duk babu dama, to ta ya za a yi irin yadda aka tarbiyance shi wancan muguwar tarbiyar, ta ya za a yi ta ci gaba, to a wannan lokaci kaga yaro ba zai rika samun abin da yake so ba, to kuma ba a tarbiyantar da shi akan haƙuri ba, to me zai biyo baya, sace-sace da dauke-dauke, in ta kama ma zai kisa ya samu kuɗi don yi waɗancan abubuwan da ya saba zai yi. Shine a bayan malai yake cewa sai ka gafa yaf'alul jara'im al-izam wal umur al-kibar, in ta kama yi kisan kai ya samu kuɗi zai yi. Ballantana a zo a tallata mishi cewa ga wata harka mai sauki, in ka bada haɗin kai ka ba mu bayani akan wani na anguwanku, in muka kama shi miliyan 40 zamu nima, in muka samu kai ma miliyan 3 zamu baka. To shine sai ka ji an ce maka informat sun yi yawa a cikin anguwa, ana son a ji daɗi amma babu hanya. To daka sai a kama wannan muguwar hanya, sai ya rika ganin to ai ni ba ni nake da nafin din ba, amma shi ya bada bayanin kun ga Alhaji wani, ga lokacin da yake zuwa, ga lokacin da yake shiga gidan shi, in aka shiga daki na hagu shine dakin shi, daki na kaza dakin kaza ne, duk sun riga sun gama bada information akan ka. Sai a kama mutum, aka kama shi, abinda aka samu sai a je a bashi wani abu, ko kuma mance wanda ya je bada information aka je aka kama uban shi, har aka kashe uban a Naija 20,000 ne aka bashi, ko an je an yi garkuwa da mahaifin shi hatta kai ga an kashe mahaifin, bayan an kuma biya kuɗin fansan da ake tambayan shi nawa aka bashi, wai 20,000. Wannan zuciyar shi ta gurɓace ta kai ga zai iya hada kai a kashe ubansa saboda za a bashi 20,000. Jama'a 20,000 fa, ko miliyan 20 ne, ai ka ce wannan ni wannan ma ina ganin shi, to mai zunubi za a kira shi ko mahaukaci? To zuciya ta gurɓace. Malai ce wa kaifa sai ya nalu amanihi wa ahlamahu, ta yaya za a yi wannan yaro ya riski abubuwan da yake kwaɗayi da abubuwan da yake mafarki, ta yaya za a yi ya riske su? Babu hanya. Da haka sai dai a koma kuma mummunan hanya, a koma mummunan hanya. Daga lokacin ne sai ga wani ya fara shaye-shaye, daga lokacin sai ka ji an ce maka wani depression ya kama shi, irin mummunan tunanin nan da ke gurɓata hankali saboda yayi ba dama. Abokan mahaifin nasa ya bubbi su, dama ana ma ido ne, ana ma duniya, to yanzu ba mahaifin, ko kuma mahaifin ba duniyan, dama ba soyayyan Allah ba ce. Shi yasa mu muke ta kokari mai soyayya saboda Allah, irin soyayyan da muke addini, soyayya ce saboda Allah. Ko da idanka ko ba idanka, za mu ƙaunace ka, za mu ƙaunaci danginka da zuri'anka, abinda za mu yi musu kana raye ko ba ka a raye za mu yi musu, wani lokaci ma sun fi gata in ka mutu, saboda soyayyan saboda Allah ce. Amma su ne 'yan duniya ba saboda Allah ba ce. In jam'iyya ta haɗa su, to yanzu in ya fita daga jam'iyyan fa ya yi riddan siyasa, shi kenan sai a koma ana yaƙansa, sai a tura mishi EFCC, sai an karya shi, sai an gabayin shi. In kuma mutuwa ya yi, matan shi da 'ya'yan suka je suka ce to ga halin da muke ciki, a ce to ku bari za mu dai mu neme ku, har shi baɗi baɗin can, shi kenan. To wannan a duniyan ce kenan. Malai ce sun ma ba'ada zalika idza khaba ghamar alhayat wa ma'tarakaha, idan yawo ya taso kuma ya fara cikin, ya fada cikin tsananin rayuwa, ya fada cikin fadi tashin rayuwa, ma'tarak fadi tashin rayuwa, dan duniya haka take, duniya kamar filin yaki ne, abinda zaka ci ya ishe ka yaki, abinda zaka ci yadda zaka fita ka je ka nemo ya ishe ka yaki. Rashin iya wannan yakin ne yasa waɗansu suka zaɓi makansu roƙo da bara da bambaɗanci. Kaga mutum firɗeɗe zai iya saba kai kai kafa da nan ya dawo, sai ga zo yana maka wani raɓe-raɓe, wallahi wa gidan ba a ci ba. To an taɓa yin ruwan abinci daga sama? Sai dai ayi ruwa, Allah ya ruwan sama ya fitar da abincin, kai kuma ƙato ka je ka yi sana'a ka nemi abinci. Wasu ya ga mutum ya zo yana bara yana roƙo saboda mutuwan zuciya. To yaro ya taso ya fada cikin tsanance-tsanance na rayuwa, tsanani ya fada cikin fagage na wahalhalun rayuwa, sai ya jidu anna ahlahu laysu qadirina ala i'ta'ihi kulla ma tamannahu. Da haka dole zai samu iyayen shi ba za su iya bashi duk abin da yake nema ba, khassatan idza dakhala marhalata al-istiqlal bin nafs, musamman lokacin da ya kai matakin ya wadatu da kansa, ya tsayu da kansa. Matakin ya tsayu da kansa, yaro ya zama dan shekara 20, 22 da 3 da 4, zai yi a ce iyayen shi su suke mishi komi? Ba zai yi ba. To gashi ba a tarbiyantar da shi akan ya saba ma zuciyarsa ya je ya kaskantar da kai ya sana'a ba, ba a koya mishi wannan ba. Shi an koya mishi ne kawai in ya miƙo hannu a bashi, in ya miƙo hannu a bashi, in ma ya riƙe hannun za a ce wani ka miƙo hannu wani a baka, abinda aka saba mishi kenan. Bai saba ya ɗauki ƙasƙancin koyon sana'a ba, ya je gurin koyon sana'a, in ta kama a zane shi, a zane shi kamar yadda yake zuwa makaranta yana koyon ilimi. Malamai na zana ɗalibai saboda su ilmanta, suna musu tsawa, suna musu abubuwa daban-daban, suna bautar da su saboda su ba su ilimi. To haka ya wajaba shi ma a koyar da shi ya samu sana'a, da yi haƙuri da irin wannan yanayin. To duk ba a karantar da shi ba. To kuma gashi yanzu ya girma, zai tsaye da kanshi, ba zai yi a ce wai sai a riƙa sai mishi takalmi ba, ba zai yi a ce sai a riƙa ɗinka mishi rigan sallah ba. To ya zai yi? An dai gurɓata masa rayuwa kenan. Wa bina abaita zawjiya, kuma yaron yanzu ya taso yana son ya aure, amma ba sana'a, ba kama siyar, bai ma san hanyar da ake bi ai sana'an ba. Fa sayatamanna an ya'mala amalan mu'ayyanan, sai ya ta buri, ya ta kwadayin yana son ya abu kaza, yana son ya abu kaza. Wala yastati'u al-wusul ilayhi, amma ba zai iya saduwa da abin da yake so ba, saboda babu hanya. Tun yana dan kankani bai tarbiyanta akan haka nan ba. Mala yace wa kadhalika al-fatatu allati ta'awwadat ala dilal war rafahiyya, haka nan ma yarinya ita ta saba ne kawai a kawo min kaza, mama ai min kaza, baba a samo min kaza, dadi a kowace na santa na san mahaifinta, wai ba ta da kuɗi ne, hello baba wallahi ba ni da kuɗi ne baba, sai ya tura mata miliyan uku, miliyan uku, wai ba ta da kuɗi ne ya tura mata miliyan uku, ga masallaci na neman rufi miliyan takwas, amma har ya zuwa yanzu ba a kai miliyan huɗu ba, amma mun gode ma Allah, ɗan uwa sun ba da haɗin kai, Allah ya saka musu da alkhairi. Mun tara kuɗi masu yawa a miliyan huɗu kaɗan ne babu, Allah ya saka muku da alkhairi. Ga abubuwa daban-daban na al'umma ma na anguwa, kawai ana son a tsaftace abin nan kwalbati na anguwoyi 150,000 ya isa, amma ba zai bayar ba, yana tura ma wata miliyan uku, kuma tana da mijinta fa, ana ciyar da ita, ana shayar da ita, ana tafatar da ita, amma ba ta da kuɗi ne sai a ba ta miliyan uku. Ko da yake mu ne talakawa muke ɗaukar miliyan ukun, kamar ka ɗauka 2,000 ne ko 3,000, su haka suke ɗaukar wannan miliyan uku. Kai ne nan in aka ce miliyan uku jikinka na rawa, cikinku na akwai mai miliyan uku? Na gaya muku wani abin kunya da aka taɓa yi, ina ta faɗin wannan saboda darasin da ke ciki, ina faɗin wannan har yanzu ba ku ɗauke darasi ba ne, da kun ɗauke darasi an wuce wurin da shi kenan. Waɗansu ‘yan mutanen Kano suka ce mutanen Kaduna abu ɗaya suka fi mu, sun fi mu iya kwalliya, mun yadda sun fi mu iya kwalliya da kafa hula. Wannan a Arafa ake wannan magana, lokacin rana ta faɗa muna jiran motoci su zo su kwashe mu, ina jin aikin hajjin 2015 ne ko 2016 ne da na ji, ɗaya daga ciki dai, muna jiran motoci su zo su kwashe mu, shi ne ake maganan ai mutanen Kaduna sun fi mutanen Kano. Suka ce kai da Allah, mutanen Kaduna me suke da shi, abu ɗaya suka fi mu shi ne iya kwalliya da kafa hula. Suka ce amma miliyan ɗayan nan shegiya, haka suka faɗe ta, ina nanata wannan, miliyan ɗayan nan shegiya, haka suka zagi miliyan ɗaya, duk sai ka tara su babu mai miliyan ɗaya. Sai maganan ta yi mun zafi, amma sai na ce kai bari dai in makaina adalci, ba maganan wai ta yi mun zafi ba ne, bari in fara tunanin da aminaina na kusa da ni nesa waye mai miliyan ɗaya, na kirba daga dai mallam mallam Hashimu dai bashi da miliyan bashi da miliyan daya mallam Adam bashi da miliyan daya sai mallam Bukhari ba miliyan daya na auna na kusa da ne sanar sa mai miliyan nace to an yi mana abin da yake ba dadi amma kuma gaskiya aka fadi shine nake ce ma ƴan uwa ku miƙe ku je ku nemi sana'a ku yi arziki ni ina ganin akwai masu arziki a cikin ku amma san jiki da zaman banza dan kofe mu to ga shari yanzu ban ga wani mai miliyan ɗayan ba in akwai mai miliyan ɗaya kawo zakkan 50,000 a ciki to Allah dai ya sa ku dauki darasin akwai ɗan su bayin Allah wani wanda ya san harkan kasuwanci yace duk wanda ya kai shekara 40 ba zai iya komi ba ba wata sana'a da zai yi da na ga kaman ya zarfafa amma ina gab da in yadda duk wanda ya ganganci ya kai shekara 40 bai iya wata sana'a ba wannan ya mutu ba abin da zai yi ko tunanin ma ba zai iya yi ba tunanin yadda za a yi sana'an ba zai iya ba shi yasa muke ta kokari ɗan yara masu kuruciya daga irin shekara 7 8 9 din nan har ya zuwa kafin ka gama secondary ka tabbatar akwai sana'an da ka iya in ba haka ba in kai yadda ka shiga cikin halin iyali sun yawa a lokacin da nace fa ne kawai kake nima so Allah ya yalwata mana Allah ya azurta mu da halal to ita wancin yarinyar ta saba da kawai a bata ayi kaza a bar kaza ta saba da jin dadi kawai ita yau ta tashi da safi ta ce ita ba za ta sha koko ba ballan dama ai ba sa cin tuwo cock out at me ake kiran shi ko shi za ta sha ai ta neman shi a cikin gari a ce ai sai an je sabon gari ko tudun wada a je a samu shi da kyar ta ce yau kawai shi take so ta karya da shi cock out wani lokaci kuma ta ce akwai wani abinci sunan shi kaza baka ma taba jin sunan shi ba kai da shi za ta karya to ta saba da jin dadi sai mallai ce amma kattata zawwaju shakhsan laysa fi mustawa ahli hal mali akwai wanta a wuri wani mutum wanda yake bai kai family danta bai kai iyayenta kudi ba fatatabarramu min zalika sai ta fada cikin wahala ta fada cikin wahala daga wannan wata ta'affafu ta fada cikin bakin ciki da tashin hankali da damuwa qattu ayyuru zawja bi annahu faqir kai abin ma yana iya kaita ta fara mamijinta gori matalauci kawai matsiyaci ma irin ka ne mai zan yi da kai in banda tsautsaye da kaddara aure ba ana yi dan aji dadi bane to ita yanzu ta fara zagin mijin saboda me saboda talaka ne shi dan albashi kawai yake riritawa albashi yake riritawa ita kuma ta saba ce bi gairi hisab mali ya ce wa tadkhulu hayataha fi dawamatin min as-sara'at sai ta wato da kailu kenan sai ta shigar da rayuwanta cikin dawwamammiyan fada da wancan fada da wancan fada wani za'a da sabani to ba ta dishi ta aika wancan ta bata rancen 10,000 ta bata an zo an ce to wancan mun zo biyan bashi ku yi hakuri sai bayan sati daya an dawo sai ai ta rigima sai ai ta sabani ta saba da wancan ta saba da wancan ta saba da wancan har mijin ta gama zagi shi da haka rayuwarta ta fada cikin kunci da wahala allati tufsidu alaiha istiqrar han nafsi wanda hakan kuma zai gurbata mata natsuwan zuciyarta kenan gabaki daya rayuwarta kawai tayi asaranta saboda ba za ta taba samun natsuwan zuciya ba warahatuha ma'a zawjiha ya gurbata mata natsuwanta da kwanciyar hankalinta tare da mijinta to wannan duka dai wai mallan ya kawo ne ya gaya maka irin mummunan tasirin da mummunan tarbiyya ke haifar ma yaro yadda yake mai da shi mai san rai mai san zuciya kai yanzu irin wannan yaran ko irin wancan yarinyan ta ga asusun gwamnati ka gaya min wanda zai hana ta tadi ba za ta yi mishi irin cin yunwa din nan ne tunda ta saba da jin dadi sai kuma yankewan dadin ya zo to yanzu kuma kofa ta dan budu in ta tashi sai kaga tana tunanin ya za a yi ta tara naira miliyan 200,000 tana son ta yi mishi cin yunwan da yake a tunaninta bari in ciyar da bazan kara yin talauci bazan sake koma irin wancan turban na rashi ba shine sai kaga an ce maka wani yayi container na daloli har sun fara lalacewa. Wani yayi sock away, kuɗi ne kawai a ciki, shekara da shekaru har sun fara lalacewa. Kaji wani an ce maka yana da account a ƙasa kaza, yana da account a ƙasa kaza, yana da account a ƙasa kaza. Kaji wani an ce maka gidajen shi guda 100 da kaza, 200 da kaza, 500 da kaza. Akwai waɗansu da aka ce ma har sai da ta kai ga gwamnatocin jihansu suka hana a ƙasa da musu da gidaje, saboda gidajen su yi yawa. To irin wannan ya saba da irin wannan rayuwar, ɗanɗanan ya zama cancan mai na ƙololuwa, sai ya fada cikin rashi. To idan ya sake samun kofa, ya kake gani za a kwashe. To kaga yadda san rai take gurɓata duniyar mutum baya ga gurɓatawan addini. To muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala shiryatar da mu, Allah ya raba mu da wannan cuta ta san rai. Allah ka sa mu fi ƙarfin zukatanmu. Allah ka tabbatar da gadigan mu akan gaskiya, mu rayu akan ta, mu mutu akan ta. Kuma ya Allah, duk abin da zai taimake mu mu tarbiyyanci zukatanmu akan haƙuri da juriya da saba ma soye-soyen rayukanmu, to Allah ka taimake mu akai. Allah ka rufa mana asirinmu duniya da lahira, marasa lafiya daga cikin musulmi Allah ka yi mana gudunmuwar lafiya, masu lafiya kuma Allah ka ƙara mana lafiya. Allah ka sa lafiya ta amfane mu duniya da lahira. Ya Allah, abin da ya dame mu a wannan ƙasa Allah ka magance mana fitintunu da yunwa da halin ƙaƙani kai. Allah ka kubutar da mu, Allah ka ciyar da mu daga yunwa, Allah ka amintar da mu daga tsoro. Ya Allah, ka sanya waɗannan zaɓuɓɓuka da muke fuskanta a yi su lafiya, a gama lafiya. Allah ka yi mana kyakkyawan zaɓi na alkhairi. ‘Yan uwanmu da suka faɗa cikin jarabawa na ambaliyar ruwa a gurare daban-daban, Allah ka ba su mafita. Allah ka tausaya musu, Allah ka ƙarfafi imaninsu, Allah ka azurta su da haƙuri. Mu kuma Allah ka tsare mu daga irin wannan ibtila'i. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.